rayuwar
zamantakewa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جمع مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دا ساكسا دوا أتشكو ونشري وندمكي غباتر مكو دبياني نزمان تكيوا واتو يندزا مكسنشي a zamantakewarmu kamar yadda addininmu na musulunci ya umarce mu. Wannan zamantakewa idan muka yi ta bisa doron addini, to za mu samu al'umma managarciya, sannan za mu kiyaye haƙƙoƙin juna, sannan duk inda muka shiga za a kasance ana kallon mu, ana koyi da mu a matsayin al'umma managarciya. Shirin da ya gabata mun fara ɗauko wasu wa'azozi ne da wasiya da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa, inda muka ce a cikin waɗannan wa'azi ko kuma wasiyoyi da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa akwai janibai biyu, akwai janibul ma'anawi da janibul maddi. Sannan janibin ma'anawin ma kansa akwai janibin da ya fara ta hanyar ƙoƙarin ganin cewa yaya zamantakewar mutum za ta kasance a bisa alaƙansa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komai. To waɗannan duk suna cikin wasu bayanai da muka ɗan bujiro da su a matsayin muƙaddima. To mun yi alƙawari cewa a shirinmu na yau za mu bujiro da wasu ayoyin Alƙur'ani waɗanda suka yi tsokaci ko kuma shi Luqmanul Hakim ɗin kansa lokacin da yake wa ɗansa wasiya ɗin ya yi mana bayani, ya kuma bayyana ga shi ɗansa wanda mu ya kamata mu ɗau darusa a cikin irin wannan. In muka ɗau waɗannan darusa, darusa ne waɗanda za su kasance zamantakewarmu da al'umma, zamantakewarmu da kowa, zamantakewa ta ma'anawiya da maddiya ɗinmu sai ta kasance a bisa doron addini namu na musulunci da kuma shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka duba Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafi nasa mai tsarki, musamman aya ta 13 a suratul Luqman, daga nan ne ya fara haƙaito mana maganganun shi wannan Luqmanul Hakim. Mun yi ƙoƙari mun yi bayanin cewa shi Luqman mu dai Allah bai yi mana ishara akan annabi ba ne shi. Malamai wanda sun ce a ai annabi ne daga annabawa, amma dai mu dai ba mu ga wata aya daga ayoyin Alƙur'anin nan da Allah ya yi bayani akan cewa Luqmanul Hakim a ainihin wato annabi ba ne. To abinda Allah ya fara magana da shi dangane da wannan bawa nasa a wannan aya ta 13 shi ne yake cewa wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Allah ta'ala yake cewa ka kuma tuna lokacin da Luqmanu yake cewa da ɗansa wa huwa ya'idhuhu, a wannan lokacin da yana yi masa wa'azi ne. To kaga wannan shine abin da muke nunawa. Iyaye ya kamata su ɗauki wannan darasa. Wasu lokutan ku zauna da ƴaƴanku ku bujiro musu da wasu abubuwa na wa'azi da faɗakar da su da shirye da su a bisa tafarki madaidaici. To kaga wannan shi abinda Allah ya nuna mana anan, Luqmanu yayi wannan magana ne ga ɗansa wa huwa ya'idhuhu, yana yi masa wa'azi. A lokacin da yake masa wa'azi sai ya bujuro da wannan. Me yake cewa na farko? Sai ya ce ya bunayya, ya kai ɗana, la tushrik billah. Abu na farko da yi masa wa'azi akai shine kada ya kuskura ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. La tushrik billah, wato kenan mafi girman al'amari a cikin al'amura na zamantakewa shine ka kyautata alaƙarka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa ya ce da shi la tushrik billah? Sai yake cewa inna shirka la zulmun azim, domin ita shirka lallai tabbas zalunci ne mai girma. Zalunci ne mai girma. Alaƙanka da wanda ya halice ka, alaƙanka da wanda ya samar da kai, ya baka rai, ya baka arziki, ya zo da kai cikin duniyan nan, ya baka duk abin da kake bukata a cikin wannan rayuwa ta duniya. Allah yana faɗa wa atakum duk abin da kuke so. Wa atakum, Allah yake cewa, sannan ya baku kullama sa'altumuhu, duk abin da kuka tambaye shi. To kaga wannan Ubangijin da ya maka haka, sannan ka zo sai ka gwama wani tare da shi, ka yi shirka da shi, ka ce wannan Ubangijin ka yarda shi ne mai komai, shi ne ya ba da komai, to amma kamar yadda za ka gode masa, to bari kuma ka gode wa gunki, ko kuma ka gode wani ƙato irinka abin halitta, ko kuma kamar yadda za ka biyayya gare shi, bari ka yi biyayya kwatankwacin irin wannan biyayyan da ya kamata ka yi wa Allah, to bari ka yi wa biye, ka yi wa wani ƙato abin halitta kwatankwacinka shi irin wannan biyayya ɗin. Wasu lokutan ma biyayyan da za ka yi wannan ƙaton gardin sai ta kasance ta ma fi wannan biyayyan da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shirka ce. To wa'azi na farko da Luqman ya fara ba wa ɗansa shine cewa, ya bunayya, ya kai ɗan ƙaramin ɗana, la tushrik billah, kada ka kuskura ka yi shirka da Allah ko ta wani ɓangare. Shirkar nan malamai sun faɗa akwai babban shirka, akwai ƙaramin shirka. Babban shirka mafi misalinta irin shine ka kawo gunki ka ajiye a gabanka, ka ce shine Allahnka. Ko da ko ka yarda cewa akwai wani Ubangijin wanda shine mai komai da komai, amma wannan ƙaramin Allah ne, shi kuma wancan babban Allah ne. Ko da ka yi wannan, to wannan ba ƙaramin shirka ba ce, babbar shirka ce irin wannan. Ƙananan shirkoki shine za ka ce, wato kana gode wa wane, don mun ya baka kuɗi ko ya yi maka wani abu na bajinta, sai ka ce na gode wa wane, ba dan wane ba, da na shiga uku. Wannan ƙaramin shirka ce. Ba dan wane ba. Ba dan Alhaji wane da ya bani kaza ba, da yanzu na shiga uku, na ɗaiɗaice, na ɓalɓalce. Irin waɗannan shirkoki ne su ma ƙanana. To duk nau'i na shirka, la tushrik billah, kada mutum ya kuskura ya shirka da Allah, domin alaƙanka da Ubangijinka ta fi dukkan wani al'amari da ka samu a wannan duniya. Kaga anan Luqmanul Hakim da yake ƙoƙarin ya sa ɗansa akan yanayi na zamantakewa mai kyau, sai ya fara da kyautata alaƙar shi ɗan nan nasa da Ubangiji Mahalicci subhanahu wa ta'ala. Yaya kyautata alaƙar take? Sai ya ce da shi la tushrik billah. Sannan bai ce kurin kakkai shirka da Allah ya shiru ba, sai ya faɗi dalilin da ya sa ya hana shi yin shirka da Allah ɗin. Sai ya ce inna shirka la zulmun azimun, domin ita shirka zalunci ne mai girma. To wa ka zalunta? Shi dai Ubangiji baka isa ka zalunce shi ba. Zalunci ne mai girma ka yi wa kanka, domin kai ne wanda za ka cutu. Me ya zama zalunci? Saboda babu yanda za ka yi ka samu wannan wanda ya baka rai, ya halice ka, ya yi dalilin zuwanka duniya, a duniya ya baka kuɗi, ya baka lafiya, ya baka duk abin da kake tambayansa, kake roƙonsa, haka kurin. Sai kuma a wayi gari wai ka zo ka ɗauki waninsa ka ce shi ne abin bautawanka, ko kuma ka zo kana gode wa waninsa akan wani abin da wannan nasa bai maka ba, bai ma yi wa kansa ba. Ba zaluncin da ya fi ta wannan. Wannan zalunci ne. In kana neman azzalimi na ƙololuwa, to duk wanda yake mushriki ya fi kowa zalunci. Shi yasa Luqmanul Hakim yake cewa inna shirka la zulmun azimun, lallai shirka zalunci ne mai girma. To a irin wannan guri, a irin wannan bayani ne wanda yake nuna mana cewa ashe duk wani abu da zaka yi na kyautata zamantakewanka da al'umma, zamantakewanka da mutanen gidanku, zamantakewanka da mutanen unguwa, duk wannan zamantakewar kafin ka kaita, ka fara kyautata zamantakewanka da Ubangiji subhanahu wata'ala. Zamantakewanka da Allah subhanahu wata'ala shine ka kyautata alaƙanka tsakaninka da shi. Mafi girman kyautata alaƙa da Ubangiji kuwa na farko kafin komai, akwai abubuwa da yawa. To amma wanda yake mafi girma shine kada ka yi shirka da shi. Wannan ita ce wasiya ta farko wannan ne wa'azi na farko da Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa, kamar yadda Allah ya haikaito mana a wannan sura, suratul Luqman aya ta 13. To lallai zamantakewa kamar yadda muka gina ta ya kamata ne ta faro ta hanyar kyautata alaka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To saboda lokaci za mu tsaya a nan, in Allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.